A Washington DC. To jama'a barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa. Kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Amina Bahari Auna
tare da ni Zahra Aminu Faki.
Jama'a a kowace rana talata shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. A yau 14 ga watan Fabrairu na shekarar 2023. Za mu yi magana ne akan kalubalen da mata ke fuskanta wajen kula da tarbiyyar ƴaƴansu, musamman ma yaran da suka rasa mahaifi.
Masu sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani.
A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana baki domin tattaunawa akan wannan batu, sannan zamu je da filin kalamar mu.
Daga bisani kuma zamu bude muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe.
Ta lokaci ba za mu karzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna karkashin jagorancin wakilin Sasha Sabinta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana.
To yan aji barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na yau da gobe. A yau muna tare ne da mata inda zamu tattauna da su akan zama uwa ba tare da uba ba. Ma'ana zama uwa da kuma riƙen ƴaƴa ba tare da taimako ko tallafin uba ba. Ana samun mata ta dalilai da yawa inda suke kasancewa ko da dalilin mijin ya rasu ya bar su da yaran, ko miji ya rabu da mata ya bacci da ɗawainiyar yara, ko kuma mijin ma ya tsere, wato ba a ma raba auren ba amma kuma ya gudu ya bacci da ɗawainiyar yara. Ka ga mace na faɗi tashi ta jinin ta haucen ta saukana duk dalilin saboda ta ga cewa yaran da sun yi rayuwa mai inganci. To cikin ajin namu muna tare da Rukayya Ibrahim Sani, Karima Ma'az Abdulsalam, Fatima Modu da kuma Fatima Abdullahi waɗanda za su tattauna da mu a cikin wannan shiri, sannan kuma su ba mu irin nasu fahimta a game da irin gwagwarmaya da kalubalen da mace wanda take an bar mata ɗawainiyar yara, wato mace uwa wacce ba ta da tallafin uba a rayuwarta. Barkanku da zuwa. Karima, uwa ba tare da uba ba kamar yadda muka yi bayani yana zuwa ne ruri kala kala. Akwai dalilan da yake sa mace ta samu kanta a matsayinta na uwa ba tare da tallafin uba wurin renan ƴaƴansu. Wata zaki ga kananan ƴaƴa ma aka bar mata an bata da su, ita za ta yi faɗi tashin makaranta su ne, abincin su ne, kai hatta gidan da za su zauna babu wanda zai tallafa wa rayuwarta. Wata kuma za a bata da samari ne, ma'ana wanda suka riga suka taso. Ɗawainiyar rashin jin nan da ƙalubalen ƙuruciya dukka mace ɗaya aka bari da wannan a ƙarƙare, kuma ina a ce mata ta kasa, wani irin ƙalubale ke ganin matan suna fuskanta?
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Macen da take zama ita kaɗai ko kuma ce single
mother,
ta rasa miji ko ta hanyar rasuwa ko ta hanyar rabuwar aure ko kuma ta hanyar namiji ya gudu ya bata, gaskiya tana fuskantar ƙalubale da dama. A ƙalubalen ma ba zan iya iyakance shi ba domin ina cikin shi kuma na san irin wannan ƙalubale din. Domin za ki ga mace tana iyakan yinta, ki yi ƙoƙari domin taltai wa yaran ki ba su tarbiyya da ilimi, amma kullum wani sai ya ga gazawanki. Mutane suna mantawa da cewa mace ba ta iya tarbiyya ita kaɗai sai da sa hannun namiji. Namiji baya uni a gida a har kullum, mace ce ita take uni a gida da yaranta da sauran hidiman gida. Amma a ɗan lokacin da zai dawo na sekon goma ko minti goma ko awa ɗaya, ila ya fita gida karfe 8 na safe, ba zai dawo gida ba sai karfe 8 na dare ya dawo daga wurin aiki ko daga kasuwa. A ɗan lokacin ne zai dan zauna da yaran kila zuwa 9, sannan yara su je su kwanta su bacci, da safe kuma ya ƙara fita. To a ɗan wannan zaman da zai yi da su na awa ɗaya, sai kiga yara sun samu fa'idan wani abun da ya fi wanda uwar tasa da suka ona da ita a ciki. Wai kina sun fi mata karamin mazan? Saboda ita mace tana da rauni, sannan kuma Bahaushe yana cewa wai ido wa karena wanda nake gani kullum. To yau sai aka waye gare dan wanda zai zauna awa ɗayan nan ya dan ba su wannan tarbiyyar, babu su. Ke ne da safe, ke ne da rana, ke ne da daddare cikin tarbiyyar su. Sannan wani hidima ya ƙara ƙaruwa miki, wanda kila da ke kina zauna kawai tarbiyyar kika sa a gaba da kula da yaran. To yanzu kuma sai aka zo maganan abinci ma ke ci, maganan ɗawainiyar makaranta ke ci. To sai kiga gaba ɗaya kwakwalwanki ta dagule. Mutane kuma ba za su taɓa maka adalci cewa hidiman ne da ba taki ba, yanzu ta zo ta hau kanki ta ƙara ta yi miki yawa ba. Da an samu wani akasi kaɗan sai a ce ai ta gaza.
Wanda kuma da uban ma ana iya samun akasin.
Koda da uban ma ana iya samun wannan akasin, ko kuma in an zo neman yara ne za a aure su a ce ai wannan ƴar mace ne, ai uban tun yaushe ya daɗe da rasuwa.
Wato ɗaya daga cikin ƙalubalen da kuke fuskanta shine har kiran ƴaƴan ake
ƴaƴan mata. Wannan abubuwa gaskiya ire-irenmu mu da muke tare da ƴaƴanmu wanda mazajenmu suka rasu suka bamu, da ire-irenmu wanda ba mijini a ta sanadiyar suke, yana mana zafi sosai, ba ma jin daɗi. Domin mai duk iyayen da za mu yi mai ƙoƙari, kowa yana so ya ga ɗan shi ya fi na kowa. Duk lokacin da aka samu matsala ko wata damuwa a cikin gida na yaro, kafin fa wani ya ji maka zafi kai ka riga kowa jin zafi. Haka kuma idan aka samu wani abu na cin gaba, kafin wani ya yaba maka ko kuma ya taya ka murna, kai ka fi kowa murna. Domin in ji Bahaushe ya ce wai kowa ya rai ya ma daɗi
ba murmushi ne.
To saboda haka gaskiya muna fuskantar ƙalubale mata na fuskantar, kuma a rika tausaya musu, kuma a rika mana adalci. Sannan kuma ina kira ga duk waɗanda muke zama tare da su, misali ka lura cewa wannan matan ba ta da mijinta ya rasu, ko kuma mijinta ya sake ta, ita take kula da yaran, to makwabta su ma su rika sa ido akan waɗannan ƴaƴan. Domin ba ita kake ma ba, kanka kake ma, domin kai ma baka san za ka rayu da iyalanka ko ba za ka rayu da iyalanka.
Kun ji abubuwan da ta faɗa, kun ji da zai mana fassara nan mun ƙara fahimtar wace ce macen da aka bata ɗawainiyar ƴaƴa ba tare da tallafin namiji ba. Fatima Abdullahi, menene na ki fahimta, wani irin ƙalubale ke ganin matan suke fuskanta?
Abinda Hajiya Karima ta faɗa kam ta faɗa shi daidai gaskiya, saboda mata ba mu da ƙarfin da namiji yake da shi. Macen da aka ce an bar mata ƴaƴa da yawa, kuma idan a ce mace kuma ta iya, gaskiya sai dai asara mata, don ba ƙarama aiki ta yi. Macen da za ta duba yara da yawa dole sai tana da ilimi, ilimi na boko, ilimi kuma na addini. Saboda wasu tafiyan da za ta yi da yara sai ta tsaya ta yi tunani na bokon za ta yi tunani, ko na islamiyyar za ta yi musu tunani. To yara kuma da idan uwarsu ba mai magana ba ce, to na tabbata muku yaran nan ba ji da ita za su yi ba. Kwata-kwata ba za ma su ma ce ga abin da ta faɗa ba, kunnuwansu a toshe suke, za su tafiyan su yawo, za su je duk abin da suke so su yi ba tare da ta yi musu faɗa ba. To ya kamata uwar da aka ce an batta da ƴaƴa bai kamata ta zama mai sanyi ba, ta zama kamar ita ce uwar, mijin, malami, duka ya kamata uwar ta san ya kamata ta yi.
To Fatima Dunu, kin ji abin da takwara ki fati ta faɗa akan yadda take ganin ya kamata a ce uwar ta zama me ne yake ƙarin ya za a ita uwar da aka bata da irin wannan ɗawainiyar na cewa ta kula da ƴaƴa ba tare da tallafin ko gudunmuwa daga wajen ɓangaren namiji ba, ya za a ke yi wannan rayuwar, kuma ya za a yi hatta cimma gaci, wato a samu biyan buƙatar samun ƴaƴa nagartattu a ta wannan ɓangaren?
To wannan abin da yana da wuya ga mace a ce ta yi tarbiyyar yara ita kadai. Yanzu ma ko da yake mama zan ma yanzu wanda ba ma a ce mutuwa ba ko kuma, amma dai wanda suna nan ma yanzu matan da suke tsaya kan yara, tunda namiji ya fita da safe ba zai dawo gida ba, kuma ko in ya dawo gidan ma bai da lokaci yaran ma, yana ganin kamar ya gaji ya dawo daga kasuwa zai ci abincin shi ne ya samu wajen kwanciya. Misali kamar da safen zai fita ma shi ba ma wani kudin zai bari ba, sai dai mace ta yi wani kayan sayarwa cikin gida, ko kuma irin
wato ba inda ma suke da mazan ma,
kenan hoto ne mana sosai ma yanzu mazan, yanzu ai sai hankali.
To kamar ita wadda aka riga kuma aka gode aka mata da ƴaƴan fa, wani irin kalubale ke ganin take fuskanta kuma yana take tafiyar da rayuwar yaran nan?
To haka nan za ta lallaba ta tarbiyyar da yara.
Ta wani hanya ke ganin suna lallaba?
Yaran nan yanzu kamar misali ma yara kamar ina da yara haka nan baban ya tafiya ba su ko makarantar su ma wahala ne. Yanzu ina ga neighbors dina suna kai nasu a private na zan kai su kuma ko na kai su ma yanda zan yi biya school fees nasu ma sai a hankali. To a hakan ma dai duk ina so in yi kokari in ga yara na sun zama mutanen kwarai. To ai ba ma ko a ce ma mijin ya rasu ma ni ba wai aure ne ba na so ni ba saboda dan wani namiji ma in an kai ke ba za su so ki amma ba za su so yaran ki ba saboda su ba za su yarki yaran wani ba su ma din suna ma fama da na gidansu balle su ce za su dauka. To ina gani ba gwara ma mutum ya zana ya
wato ɗaya daga cikin dalilin da ke sa matan ma ba sa sake
yin aure ma ko da yaran nan kina tsaye a kansu ba ma wani abin da ba da kyau suke ba za ta ko yau aka miji ya zo za a aure ta za ta wani yaran ma yaran ta ba ai yaran ma ko me ake
ta ya mata wato ya ɗayan mace ne
eh eh ɗayan mace
to wato ɗaya daga cikin kalubale da kuke fara samu shine ɗayan naku bayan kun jajirce kun yi ɗawainiya da yaran sojin kuma wannan kirki ya zo ya ce zai aura kuma sai abu ta bayan fage
to a ce kuma ƴaƴan mace ne
to dama laifi ne a zama ƴaƴan mace
to a yanda yanayin yake ba yanzu da a ce ƴan uwan baban sun tsaya a kansu ai ba za a ce ƴaƴan mace ba kuma su sun ɗauke su ma za su je su ba su wahala ne ba za su rike su kamar ƴaƴan da suka haifa ba
shi sa kila matan suke rike ƴaƴansu
amma dai ban ce duka ba wasu suna yi haka. Mawai ma wata uwa ma ai bata ima iya tarbiyyan ba ko da uban na nan ko baya nan ma ita tana iya lalata nata tarbiyyan yaran ita da kanta ma bata da kamun kai balle ta yi tarbiyyan yaran shine matsala.
Lalle uwa da wacce bata da tallafin uba suna cikin kalubale ba
gaskiya.
Jama'a masu sauraron mu har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Za mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar.
Rukaiya, kin ji abin da saura suka tattauna akan abin da ya shafi ita uwa wadda take rike da ƴaƴanta ba tare da tallafin uba ba. Ya Allah ya rasu ko mutuwar aure ko kuma ma ya bi iska ya tsire.
Lalle ana samun kalubale game da single mothers uwa da take tarbiyyantar da yaranta ita kadai ba tare da mahaifi ba. Kalubalen da ake samu shine kyara daga al'umma, makota, makaranta kuma ina ganin ba laifi bane dan uwa ta tarbiyyantar da danta ita kadai. Za ta iya ba wai ba za ta iya bane amma wannan challenges din da ake samu na bakin mutane wannan yace
yanzu akwai shawarwarin da zamu ba wa ita uwa wacce take ita daya wato hannu daya wanda ko ba Hausa yace baya daukan jinka sai aka bar mata ba jinka ba ma rufi gaba daya ne unguwa aka bata aka ce su dauka an bata ƴaƴa maza an bata ƴaƴa mata mata wani lokaci zaki ga an hada mata ne ita kuma za ta dauki dawainiyar su ta buga nan ta fada can ita kanta ma bata kula da kanta ba. Wani irin shawara zamu ba su shin akwai mafita a cikin al'amarin su?
Mafita dai shine duk mace wanda take cikin wannan kawai ta sa a ranta cewa abinda dama ta san abinda take yi akan hanyar daidai ne. To magana mai magana ko zagi mai zagi ko zargin mai zargi kar ba ta kawo shi a zuciyarta domin duk iyayen da ka kai ka burge wani ko ka ba wani sha'awa ba za ka taba burge kowa ba kuma ba za ka taba ba kowa sha'awa ba. Ni dai kawai in zauna in lura da gidana duk wani abin da rawar da na ga ya kamata in taka akan yarana bangaren karatunsu ne bangaren mu'amalat da jama'a duka in sa ido in lura da shi da bangaren abinci domin shi ma abinci jigo ne domin idan yaron bai samu ya ci ya koshi ba nan ma ana iya samun matsala a cikin tarbiyyar nasa. To in tabbatar da duk yadda zan yi in ba su abin da ya kamata ko da daɗi ko ba daɗi wanda dai za su yi domin su samu natsuwa in Allah ya yarda to shi ma wannan shi ne mafitan da ya kamata shi ne babban mafita. Kuma sannan ga duk ire-iren mata wanda suka samu kansu a cikin irin wannan hali su toshe kunnuwansu da jin cewa wannan ƴar mace ne ko ba ƴar mace ba ne ki zama ba kya jin tsoron zargin mai zargi.
Ni dai shawarar da zan ba da mata mu dai kar mu zanna kara zube gara mu nemi sana'a sana'a shine abin yi.
Kwazo ya fi kasance ta dogara da kanta ke.
Tunda dai shi mijin ya riga ya babansu ya riga ya rasu ko kuma ya gure a barin da su, ai dole ne na dogara sana'a tunda ba ni da wani hanyar da zan nema musu. Ko kana aikin mankara ka hada da sana'a. Kamar yadda na faɗa ta gaba, ba dangin uban kowanne bane za su kula da yara. Uwa dole ne ta tashi ta tsaya akan ƴaƴanta. Ni na san yadda nake ji, da daɗin su da ba daɗin su duk ni na sani. To duk yadda mutane za su yi magana ne ba zan damu ba, kawai da zan tsaya abin da komai abin amana ne Allah ya bamu. Don Allah za mu yi kuma sai in toshe kudina. Shikenan.
Kamar yadda Hajiya Fatima ta yi magana, ya kamata mata mu tashi a tsaye mu koyi sana'a. Idan bata iya ba, akwai irin kamar NGOs ɗin da suke koyar da sana'a tunda bata iya komai ba, a ce bata iya komai ba ko bata je makaranta ba. So akwai wajaje da ake koyar da sana'a. Idan ta koyi wannan sana'a, daga nan za ta daura. Idan ta daura, daga nan za ta fara samun ɗan kwabo-kwabonta tana duba ƴaƴanta. Ta bi diddigin yaranta zuwa PTA meeting, zuwa ga takardunsu, zuwa ga
iyakarfinta,
amma ta tabbatar tana bin duk inda yaranta za su tafi. Idan ma yaran ma ta sa su a wani sana'a, ya kamata tana zuwa inda wajen mai sana'an yake, ta ji yanda yake tafiyar da sana'an shi. Saboda akwai wasu cases ɗin da muke gani, za ka kai yaro sana'a saboda ke single mother ne. Akwai ƴaƴanki da suka ɗan girma da za ki kai su ko tailoring ko za ki kai su ko shago saboda su ma su ɗan samu abin yi. To za ki ga ana molestin waɗannan yaran. To ke as a single mother, idan har ba ki bi wannan abin ba, wannan tarbiyyar naki to ya riga ya zube. Dalilin kuma da ake cewa ƴar mace ne, to yanzu dai an ban miki ƴaƴan nan, ya kamata ki dinga bin koda mutum ɗaya daga cikin dangin babansu. Saboda nan gaba idan aure ya zo, kina da mu'amala da wannan dangin, ko da ma ba su yi miki komai ba, za su taimaka miki, za su tsaya miki, za a karɓi gaisuwa, za a zo a yi ɗaurin aure. So the problem ɗin da ake samu yawanci ake cewa ƴa mace ce, saboda ba ki da mu'amala da dangin.
Wato ana yanke hulɗa kenan.
Yawwa, sai ki ce za ki iya. To nan za a zo a samu problem, za a zo a samu matsala, za ki ɗaura hannunki ki ce ba wanda ya kula da su. To saboda tun farko ke ma ba ki bi yadda abin ya kamata ba. So idan kina bin dangin babansu, ko da ba su miki komai ba, ke mace ce, kin tsaya, kin tarbiyyar da su, wannan auren bai kamata komai ya zube ba.
Ina dai kira ga al'umma da su gina kyaranta, tunda aka kyari yaranta kamar ita aka kyara. So an aka daina aka rage wannan abin a al'umma, abin zai dan taimake ita uwar gurin tarbiyyanta. Sakandi kuma shine magana aure, kada ta ji tsoron ƙara yin aure, musamman tana da sana'a. In ta ƙara yin auren, ta janyo kamar a ce wani miji cikin al'amuranta, ba dan ya ɗauke mata nauyin yaranta ba, amma at least
tana da wani fuskanta, wato namiji ana ke
kawo ita sana'an da take yi. Sai ta ɗauki ɗawainiyin ƴaƴanta, amfanin sana'an jina. Mutane su daina jin tsoro na auren single mother, ko a zo a ce ai mace ce, ko kuma ɗiyarta ta tashi za ta yi aure a ce a'a ai ƴan mace ce ba zai aure ta ba. Su ma al'umma ya kamata su cire wannan abun.
Kafin mu kai ga ɗaukar wayoyinku, bari mu leƙa filin ƙwallamarmu a damagaram na Jamhuriyar Nijar tare da wakiliyarmu Tamar Abadi da baƙo da ta gayyato mana.
To salamu alaikum, sunana Zuwaira Ibrahim, a nan damagara. Kuma shirin yau da gobe na muryar Amurka, a yau za mu gabatar muku da miya ta yodo ko kuma karkashi.
Miya yodo ka nemi namanka mai kyau na rago. Shi dai a na rago gaskiya yayi. Ko na sa ne in babu. Ta nemi naman ka na rago ta aishi. To ka zuba man ka a tukunya ga naman ka na aishi. Yal albasak. So ka wanke kayan ka ka zuba. In ka zuba ka bade kayan ka da kayan yaji. Sai ka nemi tafarnuwa ka da atarugunka ka dake ka zuba da daudawa. in ka zuba ka soyi suka soyi kwana can anjuma ta bade shi da gishiri sai ka zo ka dauki tumatir danye ka isassa in ka sa tumatir gaskiya bai ka sa ba mata kwanku tumatir danye ne tumatir in ka isassa manya ka yanka ka zuba ka zuba ka yanka suka soyi suka soyi suka kwaikwaya ka sa ruwan miya suka kwaikwaya can ka da kayo danka kenan kawai sai ka kada komai dai ka sanya da hudi
yake shi za a yi dan ko kuma wasu ai suna murje shi wasu kuma daka suke
eh da kai masu murjiya kuma gaskiya da kai masu dakawa
yo dan amma he an tsine shi an kudda kasa kasa
nan gyara shi tas ka gyara yo dan ka fes in daka za kai ka dake shi ka hudu wannan kasa ka tankade shi he ka dake abun ka kada in kuma murje shi za kai lokacin da ka gyara ka tankade kasar wannan ka huhudda dauda sai ka murje abinka sai ka zuba ka kada kayan
to kamar shi in aka kada ana barin shi ya jima a bisa wuta ko ba a barin shi
eh to gaskiya ba a barin shi inda cirewa yake in ka bar shi yana ta dahuwa a wuta cirewa yake to ko minti ɗaya ne ya isa sai ka sa
to kamar wani lokaci akwai wasu suna kamar tsanwan miya ana sa mata wake ita yodo ana sa mata wake ko ba a sa mata
eh in kana so kana sa wakenka kana iya sa wake sosai ma in kana so ka zuba shi in ka tsaye da ruwan miya in kuma kana bukata ka dawa shi daban in miyar ka ta taso ta dahu ta dahu kawai ka kawo shi ka tsiyaye wannan kanwa kanwai sai ka zuba duka yana yi
to shi wannan miyan yodo ko karkashi da ni ake cin shi da wani irin abinci tuwo ake cin shi
eh to gaskiya ana ci da tuwon labshi tukakken shinkafa tuwon tsaki ma in kana bukata sai ka ci da shi duka duk wanda ya samu ya ci da shi da muna hatsi da na masarai duk wanda ya samu kana iya ci da shi kana iya sawa har kitse ma kana iya sa kayanka
da man shanu
in kana bukata da man shanu ba
madalla yanzu kuma lokaci ne da zamu bude muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-6555 madalla masu sauraron mu da fatan dai kuna jin dadin shirin mun sami kiran mu na farko daga jihar Nasarawa da wa muke magana
Bashir Tela ne daga nan layin Nawika a cikin garin Lafiyan Birigo da jihar Nasarawa
muna jin ka Bashir Tela
to alhamdulillah kamar da aka tattauna zaure wannan batun haka yake wallahi sai ki ga namiji ya rabu da ya danta da ƴaƴan ba ne ba na guda ba makaranta ya rasa sai ki zama binta sai sannan kuma a kowanda mijin ya mutu ne to in dai har mijin Allah ya mutu rasuwa ne to ya kamata shi yan uwa da dangi su tallafa mata saboda tsohonin yara ɗaya ke ɗaukar nauyin shi a gaskiya ba na mata ne ba in mace za ta yi rata wahala mai magana dai da shi ne lafiya ne ganin lafiyan bari gari ta shi lafiya.
To mun gode da wannan kira naka sai kiran mu na gaba da wa muke magana. To masu sauraro mun rasa wannan kira namu amma mun samu wani kira daga jihar Kaduna da wa muke magana.
To ajja barka da lasariya barka da kokari.
Yauwa barka dai.
To na farko dan ne ma sashin Hausa murya Amurka muryan jiya ranan a radio ubangiji Allah ya sa a daure a dade ana yi sunana Murtala ina kiran ku daga garin Gasa a Kaduna ta Red Nigeria.
To mun gode Murtala yau ne zaka ci a maudu'in namu.
To maudu'in shine cewa gaskiya ne a su dangi ya kamata a ce aure kafin a ce za a yi aure musamman su bangaren matan a ce sun san cikakkun dangi na namiji saboda abin da ake gudu gaba mai zai faru yanzu mun sha ganin irin wayannan matsalolin anguwanni na namu za ki ga wani kawai.
To kamar dai mun rasa Murtala mun gode da wannan kira naka daga Bauchi da wa muke magana.
Sunana Ayuba Garba Imam daga kashin madaki a jihar Bauchi.
Muna jinka Ayuba.
To alhamdulillah yana da kyau dai duk abin da za a yi tun daga shi ne fa aure din a tsaya a fahimci juna sannan kuma a tsaya da gaskiya sannan kuma Allah ya kaddara an samu iyalai din a tsaya a ba su tarbiyya na kwarai da ilimin su da lafiya da kuma abin da za su ci in aka yi haka to lalle za a samu zaman lafiya. Na gode mai magana Ayuba Garba Imam katin madaki a jihar Bauchi.
To mun gode da wannan kira naka. Kiran mu na gaba, dawa muke magana? Dawa muke magana? Ko za ka dan rage akwatin rediyon ka? Muna jin ka, dawa muke magana?
Kuna tare da Kabir Kwangila Flyover a Zaria, Kaduna State a tarayyar Nigeria.
Muna jin ka Kabir Kwangila.
To na ji maudu'in da kuka yi dangane da irin kalmar nan da ake kira ta wannan yar mace na duka.
Haka ne.
Akan da Allah, wannan ba adalci bane, saboda wani lokacin ba idan kika duba gani ai matan da suke kula da ƴaƴan da ake da kamar da muna fara wajen da ƴaƴan mata ake ba su na je fa irin wannan kalmomin ba zuciya ta fito.
To mun gode Kabir Kwangila da wannan kira naka. Kiran mu na gaba, da wa muke magana?
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam, da wa muke magana?
Kuna tare da Abdu ɗaya ikakan daga Arlit, Jamhuriyar Nijar.
Muna jin ka.
Abdu ɗaya ikakan daga Arlit, Jamhuriyar Nijar.
Muna jin ka Malam Abdul.
To muna godiya da wannan dama da kuke bamu. Muna magana akan abubuwan da suke.
Muna jin ka Abdul. To kamar dai mun rasa wannan kira namu daga Niger, da wa muke magana?
Ibrahim mai wankin hula a garin Maigode a cikin jihar Niger.
Muna jin ka Ibrahim mai wankin hula.
To masha Allah, muna muku godiya bisa ga ainihin irin wannan shirye-shirye da suke kawo mana na tunatarwa. Amma ina jan hankali ga ƴan uwana mata da kuma ainihin magidanta kamar ire-iren mu haka. Musamman su ƴan uwa mata, yana da kyau su riƙa yin la'akari kuma su riƙa tunani a zuciyarsu. Abinda za su iya yi wa ƴaƴan wasu, su ba su tuna wata ranar harayi wannan mai karewa ce. Dukkan abin da za ka yi, ka riƙa sa tunani a rayuwarka, lalle tabbas ma tana iya kasancewa tare da ni. Idan ka so su da bayanka, to ƙarshen gabanka, wato bayanka ma za ta ce haka abin da muke tunani kenan. To saboda haka ina kira ga ƴan uwana mazaje da kuma mata, tabbatar da dukkan wanda Allah ya kunce aka bar maka maraini ya ce ko ku riƙo. Ya kamata riƙon tsakani da Allah, saboda kai ma insha Allahu zuwa gaba za a yi kina ka maka mutum abin da ka kwatanta. Abin da muke faɗa kenan, muke ba da albarkacin bakina da wannan shirin. Kuma muna roƙonku don Allah, shirin nan da kuke kawo mana kiran dare, a taimaka, a yi ƙoƙari, a mai mana da wannan shirin, saboda gaskiya kun ba mu cikin kiwa ba a yi ƙarama ba. Abin da muke kira gare ku kenan.
To Ibrahim mai wankin hula, mun gode, kuma za mu tura wannan saƙo naka. Sai kiran mu na gaba daga Bauchi, da wa muke magana?
Sunana Ayuba Garba daga karamar hukumar Ganjuwa a jihar Bauchi.
Muna jin ka Ayuba.
To alhamdulillah, lallai kula da yara yana da kyau. Uwa da uba su zauna su bada tarbiyya ma yara, musamman a maganan ilimi. Idan aka ba su ilimi, shine yaran nan za su tsaya da kafafunsu har su taimaki al'umma. Kuma lallai shi ilimi haɗin gwiwa ya kamata a yi tsakanin uwa da uba da kuma jama'a anguwa. In aka tsaya aka kula aka ba su tarbiyya mai kyau da ilimi mai kyau, shine za su tsaya su taimaki al'umma. Nagode mai magana Ayuba Garba Imam.
To mun gode da wannan kira naka. Sai kiran mu na ƙarshe a gurguje, me za ka ce a maudu'in namu?
Wore America.
Wa alaikum salam.
Mama Aliya daga Dogon Nuca ce san jahore Niger.
Muna jin ka a gurguje, me za ka ce?
Da shagawar shan harkar tarbiyya tana ga wajen ƴaƴa mata. Mata ku a gida, ku a tare yara, ku na kamata ku larabar da su har su kai wajen army. Idan ku kun yi tarbiyya ta kware, iyan ku san ku samu maza na kware, sai su zama su na kware, su hankuri su zauna. Na gode mu da America, Mama Ala Ali daga Dogon Nuca cikin jahohin Niger.
To mun gode da wannan kira naka. Masu sauraron mu, da haka muka zo ƙarshen shirin namu na yau, a madadin wadda ta daidaita mana sauti, wato Julie Lazarus Gresham, tare da abokiyar aikina da ta taya ni gabatarwa Amina Bahara Auna, da dukkanin abokan aiki. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake cewa mu kasance lafiya.